Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai kada ƙuri'a yau Lahadi ta kiran taron gaggawa na musamman na babban zauren majalisar mai mambobi 193 kan mamayar Ukraine da Russia ta yi, wanda a iya yi gobe Litini a cewar jami'an diplomasiya. Ƙuri'ar wadda ƙasashe 15 mambobi za su kada ta dalla-dalla ce saboda karwata daga cikin ƙasashe masu kujerar dindindin, wato Russia, China, Faransa, Burtaniya da kuma Amurka, ta iya hawa kujerar na'i. Matakin na buƙatar ƙuri'utara na amincewa kuma da alamar za a samu, a cewar jami'an diplomasiya. Sau 10 ne kadai aka taɓa yin irin wannan zama na babban zauren Majalisar Dinkin Duniya tun daga shekara ta 1950. Buƙatar a yi wannan zama kan Ukraine na zuwa ne bayan da Russia ta hau kujerar naki ranar Juma'a game da wani daftarin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya na yin tir da mamayar Ukraine da Russia ta yi. Ƙasashen China, India da haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ƙaurace a yayin da saura 11 suka kada ƙuri'ar amincewa. Mamayar Ukraine da Russia ta yi na iya tilasta 'yan gudun hijira wajen 4 million su tsere daga ƙasar, a cewar Majalisar Dinkin Duniya a wannan makon, wanda hakan zai haddasa matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a Turai cikin shekaru sama da 70. A cewar babban kwamishinan sashen kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya, Filippo Grandi, zuwa safiyar jiya Asabar, 'yan ƙasar Ukraine sama da 150,000 ne suka ƙetara zuwa makwabtan ƙasashe, kuma kimanin 75,000 daga cikinsu sun shiga ƙasar Poland ne. Jami'an gwamnatin Koriya ta Kudu sun jaddada ranar Juma'a cewa za su aiwatar da takunkumin da Amurka da Turai suka kakaba kan abubuwan da Russia ke sayarwa, to amma ita kanta Koriya ta Kudun ba za ta kakaba ma Russia takunkumi ba. An da ya kakaba ma Russia takunkumi a wannan makon ne saboda mamayar Ukraine da ta yi. A matsayinta na ɗaya daga cikin al'ummomin duniya kuma mai sauke nauyin da ya rataya a wuyarta, gwamnatin Koriya ta Kudu za ta goyi bayan matakin da aka ɗauka na bai ɗaya, ciki har da takunkumin tattalin arziki, saboda daƙile mamayar Ukraine da Russia ta yi da ƙarfin soji, don kuma a warware matsalar cikin lalama, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar shekaran jiya Juma'a ta kafar Twitter. Wannan ya mawafaka da furucin da shugaba Moon Jae-in ya yi tun da farko a ranar, inda ya yi kiran da a warware rigimar ta hanyar tattaunawa ba ta yaƙi ba. Kayan lataro ne da na motoci waɗanda su ne Koriya ta Kudu ta fiturawa ƙasar Russia, su ma wannan takunkumi na baya-bayan nan da ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi shelar kakabawa ma kayan saidawa zai shafe su. Masu zanga-zanga a sassan duniya ɗauke da tutoci masu launonin shuɗi da rawaya sun yi ta bayyana goyon bayansu ga mutanen ƙasar Ukraine jiya Asabar, tare da kiran gwamnatocin ƙasashe su ƙara azama wajen tallafa ma Ukraine a ladabtar da Russia, a kuma kauce ma duk wani zarcewa zuwa cikin yaƙin da kaɗar wannan. Ɗaruruwan mutane sun yi tattaki cikin ruwa kamar da bakin ƙwarya a birnin Sydney, suna ta ɗaga murya suna cewa Ukraine za ta yi galaba, a yayin da kuma masu zanga-zanga a birnin Tokyo suka yi ta kiran da a kori Russia daga kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya. Dubban mutane ne suka bazu kan tituna a Turai. Wani jirgin ruwan yaƙin Amurka ya bi ta mashigar ruwan Taiwan ɗin nan mai sarƙaƙiya jiya Asabar, a wani abin da rundunar sojin Amurka ta kira ɗan kewaye da aka saba, amma wanda China kuma ta kira takala. Bataliya ta 7 ta sojojin ruwan Amurka ta ce jirgin samfurin Aleburg class mai ruguza makami mai linzami mai suna USS Ralph Johnson yana sintiri ne kawai irin na yau da kullun a yankin ruwa na ƙasa da ƙasa.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikido ne. Kasuwa
jama'a assalamu alaikum, wannan shiri na kasuwa akan mikidoli da sashin Hausa murya amakin shiryawa kuma ke zaga kasuwanni daban-daban don kamo koyannan da ake toya a kasuwanni daban-daban wanda wannan shirin zai kai kasuwan da ake sai da karafa da ake kira a Jakuta ko kuma strap a takaice.
Yawa chaman gani a wannan kasuwa naku inda kuke sana'ar sayan karafa haka kuma ku saida ko kai zuwa har zuwa garin a Jakuta ko da farko zaka fara gabatar mana kanka?
A'udhu billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Sunana Muhammad Usman, baban nan wanda aka sani da suna baban nan na Gomari Airport a bus stop.
Kuma kai ne shugaban wannan kungiya?
Ni ne chairman na Borno State na wannan kungiya
na masu sayan karafa wanda ke fisari a Jakuta. Na'am, a ina kuke samun wannan karafa?
A koina a sassan Najeriya muna samu, kauye da kuma cikin gari duka ana samu, da kuma gurin da ake sarrafa karafa na gurin makarantai, gurin da ake kera body, gurin da ake da gyara rakin karafuna da duka anan muke samu irin karafuna.
In kusa kosai wannan karafuna kuna tarawa ne haka nan? Ina kuke kaiwa?
Muna tarawa, muna kawo gurare da yawa. Ana kawo Lagos, ana kawo Abuja, ana kawo Kano, ana kawo Oshobo, ana kawo Port Harcourt.
Wato garura daban-daban ne kuke kai wannan karafuna. Kaman kuna sayan wannan karafuna hannun yara ne ko kuma hannun makanike?
Akwai wanda muke sayi a hannun makanike, akwai wanda muke sayi a hannun yara, akwai kuma wanda muke sayi a ministry na gwamnati inda akai Gonjo, duka muna saya.
In kun taro wannan karafuna kamar akwai riba ga shi?
Alhamdulillah, ai duk sanin da ka sani a Langoro ana samun riba a ciki kuma ana samun faduwa.
To menene za a iya cewa kamar kasara kuke doka a cikin wannan sana'a?
Akwai karafunan kasan kala-kala ne, karafunan kala-kala ne, kuma da yingo, kuma da special, kuma da mixed material, amma wanda aka fi samun asara da shi a cikin sa da gaskiya an fi samu akan mixed material din.
Me yake cewa yingo?
Yingo da wani karfe ne, zallalan karfe, ruwa ba wani kwano, ba gungumi, ba wani mai, shine yingo.
Ni special material din
fa. Shi kuma special material kamar spring da ya kare, kamar shaft da ya kare, kamar gindin mota da sauransu, shine special.
Da to kaman a wajen mutane kuke samu haka ko ya?
Muna samu a gurin makanikai kamar sun bude engine mota, wanzu kayan da suka mutu suka sai da suka zanta suka sabo himu sai wayannan hannunsu.
Ga wani malami na gaba kuma a nan. Ya sunan malami?
Sunana Musa Hamza, amfiskin kiyala Musa Kifi.
Sai ma kana wannan kasuwa?
Wallahi da ita na tashi kuma a cikinta nake dumu-dumu.
A ina kuke senta?
To bayan da ba mu siya, muna sauka samu wajen makanike, wajen ma'aikata haka dai sarrafa abubuwa dai duk da abin da ya shafi karafuna muna harka da su insha Allah.
In kuka sai wannan karafuna na ina kuke kai?
To muna bayan da ba mu kawo, mukan kaiwa Lagos, Kano, Port Harcourt, Abuja, duk muna da dinda dai kamfanin gaske har ka zama makwai muna kaiwa.
Kamar akwai riba cikin wannan sana'a?
Insha Allah, da ya bawa jin sana'a da ake ciki da mu, akwai riba akwai asara, ba wanda baya kasancewa.
Wannan
samu za kuma
wannan kaman karafuna ne kawai wanda ana ganin su ba su da amfani da gunguna da sauransu, kukan tara zuwa ka, ba wani kaman ana shiga cikin hatsari ne ko aka saya abin da ba amfani?
To ai gasabi aka ce da mu ita harka dole ne akwai kalubale a ciki ko ba gaskiya ba, wasu za gani ga abunin ma kasiya kana gani zaka samu kuma zai zama muka asara, wani ma kuma za gani wasu abubuwan ma ba abun amfani bane kuma sai zama muka abun amfani.
Na'am, kuma a wannan jaha ne cikin garin Maiduguri kuke samu wannan karafuna ko har waje?
To gaskiya a cikin Maiduguri da kuma kewayen Maiduguri, amma da yake yanzu muna cikin wasu halaye gaskiya mu cika shiga kauyuka ba, duk abubuwan da muke duk a cikin gari muka yi.
Ga wani malami na gaba kuma. Ya sunan malami?
Sunana Abdullahi Ibrahim, wanda suke kana da Abdullahi Mai Kiyasi, yaran Abdurrahman Yalo.
Mai
harkan wannan sana'a na karfe ne.
Kamar saya sana'an naku take?
To sana'a mu kuma alhamdulillah mukan sami rufin asiri a cikin taci da sha bakin gwargwado.
Shekara nawa kana wannan sana'a?
Na kai kamar shekara 10-11-12 a ciki.
Duk a cikin wannan sana'a?
A cikin wannan harka.
Kuma kamar wani sababi ne za a iya cewa ana ko kuma wani kalubale ne ake fuskanta sakamakon wannan sana'a?
To kasan a cikin rayuwa kowane irin abu kake, akwai kalubale kuma akwai abubuwan da aka samu, akwai karuwa kuma akwai rashin karuwa a ciki. Misali, ta haka mai irin sana'a mu na karfe wannan kayo akwai abin da aka fadi akwai abin da aka sama ka fara maka ciriba to shine abin da muke
amma ku kuna ciriba
alhamdulillah ina ke ga maka yanzu akwai abin da aka samu ciriba akwai abin da muka kawo mu fadi dama wannan sunna ne na kasuwa na rayuwa kuma haka
yake kamar a cikin Maiduguri ke samu wannan karfe ko kuma har wajen
muna samu a nan cikin garin Maiduguri kuma kan samu a gefen gari har zuwa wajen kan fita mu je mu siyo ko mu kawo
na gode kwarai ga wadi malami kuma ko yau ya suna malami
ana Salman Abubakar Kaura
so malam Kaura gashi amma ana kiranka da Kaura kuma kana wannan sana'a na karafuna kamar shi kana nawa kai kana suke sana'a
eh zan da kai shekara 22 haka
kana wannan sana'a to wannan sana'a take a gare ka
sana'a to alhamdulillah gaskiya sana'an nan sana'a ce abu rufa asiri gaskiya Allah rufa mana sisa rufa mana asiri
na san kai ma aure a cikin wannan sana'a
yi ka duk abin da samu a cikin ta samu gaskiya alhamdulillah
shekara nawa kace kana shi
shekara 22
cikin wannan shekarun kamar akwai kalubale ka fuskanta
eh to gaskiya alhamdulillah gaskiya da sauki akan kalubale irin wannan saboda dama shi mutum yana rayuwa a duniya to da zaka abuwa daban-daban wanda ma wani bai san da shi ba warko da ma san da shi
to daga nan kuke samu wannan karafuna
wannan karafuna na mu gaskiya daga iya cikin Maiduguri ne ke samu karafuna na bana zuwa waje mai makarfi kuma da sauransu
su wa suke kamu karafuna
karafuna eh to akwai manyan masu kudi wanda in motar sai gaji za a sayar mana za a canza wata sayar mana wannan kwandon din mu sai mu zo mu kuma mu zo mu mai shi a Jakuta
kamar kuna iya sare mota haka motar ta mutu mai da su a Jakuta kuma a ja saida
ya kika haka ne ai da ma shine mutum da mutum shi muke shine muke saya ba mu saida mota mai kyau gaskiya
na ga har gungunaye kuna tara haka yara suka kawo gungunaye wani lokaci kusa
eh wannan yara suna kawo gungunaye lokacin saya amma ni ba nake saya akwai yara kanan suke saya
kamar wani gungunaye nake saya
gungume eh na tumatar haka wannan an yi amfani da shi a gida an jefar gungun madara ne an jefar abola shine in yara suka samu to sai zo su kawo mai yara hisiya
ya sunanka
Abubakar Muhammad
ya shekara nawa kana wannan sana'a
na kai kusan at least dai kai shekara 21 haka
to wannan sana'a kana yin ta kusan shekara 21 kamar ku tara karfin nan me yake da shi
kai mun tara karfin nan dai muna kaiwa irin su Kano irin kamfanin ka da wani wayewaye zamu kai
to kaman su wannan kamfani na Kano kamar me suke yi da shi
suna yin su rodi su wani wayewaye me suke da suke
ake soyi da su rodi haka da ake gini da shi a shi kuna ba da gudunmawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasa
muna bayarwa
kamar cikin wannan shekarun kamar wani irin kalubale ke fuskanta
wanda ba yi gaskiya
wane ne ka fuskanta
muna samun alheri fiye da duk abubuwan da muke da shi muna samun alheri gaskiya fiye da inda yake abin nan
ko
muna samun alhamdulillah
na'am to cikin wannan sana'a kamar me za a ce ka samu nasara akai
zan mu ci da sai dai godiya sana'an nan ya rufe mana sai sosai a cikin muna sha kuma muna yin komai da komai aure su wani duk da shi muke
a cikin kana da iyali a
ciki sosai makai sosai makai
kuma a cikin wannan sana'a
kake a cikin wannan sana'a kuma yana ci na sha
kamar shekara 20 da kana wannan sana'a kai wannan sana'a kake hada da shi ne ko kuma wannan sana'a ka dogara yau
da ina in kira tukuna daga baya kuma nazo na koma harkan a Jakutan nan
kuma shi a Jakutan ko fita
akwai fita sosai ma akwai kuma faduwan shi kuma akwai fitan
amma fitan ya fi faduwan yawa
ko wani akwai duk wani kasuwa akwai faduwa akwai dama samu a ciki
na'am
ko wani kasuwa ana samu kuma wani lokaci sai a kwana shine kasuwa dama
kamar akwai ne danka ko kuma wani naka da ya gaje ka a wannan sana'a
akwai yaro na yaro dan gidan yaya na haka wanda muke zuwa muke harkan tare da shi
kuma yana bin ka shi ma
ga yana bin mu kuma har gobe yana cin abinci da shi
don shekara nan kuna tare
ya kai kusan shekara dai ya kai kusan shekara 5 ko 6
kuma kuna tare
shi muna tare da shi
yau cewa mun zan komo gare ka kamar wannan karafuna akwai wani lokaci kamar za a samu kayan mota mai amfani da solonsu in an zo bukata haka nan kamar akan samu irin wannan a wurin ku
eh wannan shine ake kiransa kayan gungun kenan duk lokacin da mai wani mai kudi ya tara kayayyakin sa tsofi na gidan shi ya kira mai a Jakuta ya sayar mishi in mai a Jakuta ya zo ya kawo wajen shi su kuma makanikai suna zuwa su bincika cikin kayan za su samu mai dan kyau wanda zai so sayar ma masu mota wanda za a iya mera jikin mota ana samu yawan wannan
me sunan wannan kasuwa na
sunanta a Jakuta wanda aka fi sanin ta kenan amma ainihin sunan ɗin su crab ne irin matattun karafuna kenan ya zadan a Jakuta ɗin sunan gari ne kamfanin a can a Jakuta ne shi ne aka zama suna a Jakuta
tun masu sauraro da wannan muka kawo muku ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da sashin Hausa na muryar Amurka su shirya kuma ke gabatarwa ni Haruna Rudabiyu daga birnin Maiduguri
shirin VOA Hausa.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Suna Isa Almasihu. Suna na Reverend Sabo Bacchiri magatakar da ikilisiyoyi duka na Nijar a nan birnin Niamey. Yau zan yi wa'azi na MTV cikin magana Allah. Wasiƙa ta wi daga hannun Bulus zuwa ga dan sanarwa ne a Timotawa daga sura 3 daga aya 1 zuwa aya 5 kan magana shine ƙarshen duniya ko ƙarshen zamani. Yace masa amma ka fahimta a zamanin ƙarshe za a shawaya kware. Yadda kamata mu gane cikin wannan lokacin kada shine lokacin da mutane suke yanzu abinda muke ganin muna fuskanta shine abinda magana Allah ta rike ta bayyana. Mutane ga sunan ba zaman lahiya, mutane ba kamna, mutane ba son juna, ga sace-sace, ga kashe-kashe, ga ibada, amma an ka beta kadan sai a gani mutane zuciyarsu ta rube, zuciyarsu ta lalace. Yaya za mu yi don mu ciwo kan wannan? Dole sai in dawo ga magana Allah, dole sai in dawo ga tsoron Allah. Wannan kira shina zuwa ga shugabanninmu na Afrika duka, zuwa ga al'ummai duka, ya kamata mu yi hattara, mu ba juna hannu, mu zauna cikin salama. In ba mu yi anniya ba, rayuwar tantamu za ta tarwace a gaba ɗaya. To wane ne zai ceto mu? Zamu cewa Allah zai ceto mu, wannan gaskiya ne. Amma Allah ya ba mu maganar shi da mu yi amfani da ita don mu sami ceto. Ubangiji ya ba mu albarka, Ubangiji ya kare Afrika, Ubangiji ya ba mu hikimar da za mu zama kuma mu tsarkake zuciyarmu. Mu yi tsoron Allah don saboda komai ba zai yiwu ba in babu tsoron Allah. Allah sa mun gane. Hausawa sun kace in kunne ya shiya shiki ya tsira. Na gode kwarai.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan gashin kashi, wato physiotherapy a turanci, tare da jaddada muhimmancin sa da kuma tattauna abubuwan da ke tilasta gashin kashi. Tare da ni a cikin shirin akwai TP Aisha Yahaya. Barka da wannan lokaci.
Kakarai,
ko zaki wa masu sauraron mu karin bayani akan gashin kashi?
Shi wato gashin kashi sunan shi physiotherapy a turance, yana taimakawa da dawo da amfani da motsin mutum haka dai mai ciwo, irin su buguwa, su karaya, ko irin masu shanyewan jiki kamar stroke kenan. Ana dawo musu da amfani da motsin jiki, da amfani da motsawan jiki, ruwa, kankara ko zafi. Muna yawanci amfani da abin zafi, shi yasa ake ce mana gashin kashi din.
Duk da dai kin yi magana irin akwai waɗanda in suka samu ko shanyewar jiki ana musu gashin kashi. To banda wannan shanyewar barin jiki ko kuma shanyewar gabobi, shin akwai wani abu da yake sa ake yi wa mutum gashin kashi?
Eh, gaskiya akwai. Na ce ma akwai karaya kafin ayi ko aiki, wanda za a yi wa aiki kenan, za mu masu kafin ayi masa aiki wasu ragon gabobin da kansu sandare, da kuma bayan aiki ma za a yi masu. Kuma wanda ba aiki ko da an daure kina, suma ana musu. Akwai masu ciwon baya wanda ma yana yawanci faruwa da mutane, kusan kowa zaki ga yana fama da ciwon baya, to suma ana musu irin gashin kashin nan, da ciwon su wiya, dan targade, ciwon kafa haka da sauransu, su arthritis, irin gogan kasusuwan nan da ake yi, duk ana musu.
Shin menene ma muhimmancin gashin kashi?
In mutum na da matsala, a ce bari mu dauna shanyewan jikin shi, yana taimakawa ya dawo mutum da amfanin hannu hannun ko kafan motsin ya dawo iya yadda zai iya dawowa dan ba lalle ya dawo daidai sosai ga baki daya ba amma iya yadda zai iya dawowa motsin zai dawo duk amfane shi yana dawowa to yana daya daga cikin shi kenan ya dawo maka da shi sai kuma yana kuma hanawa ya ci gaba da baci
wato idan mutun ya samu shi shanyewar barin jiki ko kuma wata gaba a jikinsa shi wannan gashin kashin yana hana sauran gabobin su samu wannan matsala
yana hanawa saboda kin gani in kana yi kana motsa kana komai yana ƙara taimaka mishi so yana hanawa sannan kuma yana hana abin ya sake faruwa
shin ana yi wa yara ma ko jarirai ko kuma sai mutun ya kai wani shekaru ya dan tsufa ne ake fara masa irin wannan gashi na kashi
daga jarirai gaskiya har tsofaffi gabaki daya ana yi musu su jarirai wasu zaki ga an haife su da matsala kaman kafofin zaki ga wasu a juye su ana iya musu gashin kashi dan a dawo da shi daidai sannan kuma akwai wasu zaki ga an haife su da shanyewar hannu wato a lokacin haihuwa wasu ana samun akasi a dan samu matsala a wurin jan bebin sai kiga ya samu matsalar hannun to shi ma ana mishi wasu zaki ga an haife su su ma da dan matsalar su gaskiya kiga ba sa tafiya da wuri ba sa zama ba sa ya kai stage da ya kamata suna tafiya suna zama suna kurarrafe zaki ga duk ba a yi to duk su ma ana musu to zaki gani har zuwa kan tsofaffi gabaki daya ana yi
shin sai mutun yana da wani ciwo ne ko kuma wata matsala ne ake masa gashin kashi ko kuma mutum mai lafiya ma zai iya zuwa asibiti ya ce a dan mummotsa masa gabobinsa dan ya ji dadin jikinsa
gaskiya mai lafiya bai fiye ba su dai masu lafiya zamu advice ne su su dinga motsa jikinsu da kansu ba sai sun zo asibiti ba sun sa an musu suna da lafiya dama ana encourage mutane ana dan so mutane su dinga yin exercise wato motsa jiki to shi mai lafiya zai iya wannan kanshi zai sa shi jin dadin jiki ba sai ya zo asibiti ba
kowani irin nau'i na motsa jiki zai yi misali ko tafiya ko kuma akwai wani nau'i guda ɗaya na motsa jiki da yake mutun ya kamata ya rika yi ko kuma ko irin aikace-aikacen gida misali mata ya ishe su
gaskiya kowani iri zai ko aikace-aikacen yayi amma dai yafi a ringa tafiya tafiya kamar irin ki dan yi da sauri shi ma ba normal tafiyan ke da kike yi ba ki dan dinga tafiya da sauri ko a cikin gidanki ne sai ki yi ba sai kin fita waje ba ki yi ki je maybe ko a cikin wurin zaman ki ne falon ki ne ko daki ki je karshe ki dawo ki je karshe ki kamar minti 30 haka kina yi ko so uku haka a sati yana da kyau
to shin akwai wani nau'i ne na abinci da ya kamata mutane su rika ci don ya taimakawa kashi da kuma gabobin jiki
to gaskiya kamar irin su abu kamar madara yana taimakawa ana so gaskiya su protein dai da su kashi haka da sauransu yana taimako gaskiya ba laifi
wato shi kashin kamar kaza ko rago nama ma da ake ci shi ma yana taimakawa dan adam wajen taimakawa kashinsa
kamar kashin su rago za ku iya dan dafa abinci haka da shi da sauransu akwai su abin calcium din daga ciki da zai amfani mutum da shi in kai tafashe da shi suna ruwan naman ka da sauransu kai amfani da shi a abinci
PTI Aisha Sotari zaki ga cewa mutane sukan kwanta in suka tashi sai su ce kai wuyana ko kuma hannuna ko wani abu makamancin haka yana ciwo shin mutum sai ya zo asibiti an yi mishi irin wannan gashin kashi ko kuma akwai irin kwanciyar da ma ya kamata mutum ya rika yi don gujewa irin waɗannan ciwuka na jiki in mutum ya tashi daga bacci
gaskiya yanayin kwanciya na sa irin wannan in ka kiyaye ba sai ka samu matsala ba amma in ka samu matsalan kuma zaka iya zuwa asibiti in bai daina ba in ka ji gaskiya da mika su sai gwanda ka zo asibitin a ganka so amma dai da zaka ka kiyaye sai ka samu filan ka wanda ba shi da tauri da yawa ba ba laushi da yawa ba amma wanda kamar in ki dan kwanta haka ta bayan shi zaki ga ya dan fito da dan shifin ki kadan amma ba wai ya lome gabaki daya ba kuma ya koma ya tashi gabaki daya to irin shi wanda zai tsaye da daidai shi kashin bayan ka yadda yake abin ne yunce ke kawo su ciwon wuyan da ciwon bayan kenan kun ga muna da kashi a baya tun daga wuya har baya wurin zama so akwai yadda kashin yake so ana so ya tsaya yadda yake ba a so ya lankwashe da yawa inda ya kamata a ce ba a lankwashe yake ba sannan ba a so ya mike da yawa inda ya kamata a ce ba haka ba so saboda haka ana ya kamata a ce ka samu ko filanka ko katifanka yadda ba wanda masu laushi ba ko taurin da yawa balle shi filo wanda zai canza yanayin kashinka na baya
bayan mun ji yanda ma mutum ya kamata ya kwanta don gujewa irin waɗannan ciwo na gabobi ko kuma kashi ko kuma tsokokin jikin dan adam shin misali zama fa shi ma akwai yanda ya kamata a yi a likitance
gaskiya muna yawan ba da shawara in mutum zai zauna ko a gida ne ko a office ne ko a mota ne ka zauna a kujera mai baya muna yawan bada shawaran a zauna a kujera mai baya, shi kuma mai bayan in babu abun kasan baya kai sai ka dan sa filo da zaka sa a daidai kasan bayanka, shi ma ka maida nace yadda zai daidai tu da yanayin kashin bayanka. So haka ake so, ba a so ka dade a zauni ko ka dade a tsaye. So idan ka dade a zauni kaman kai minti 30 wurin aiki ko alarm ne ka saka, sai ka kokari kana tashi ka dan mike tsaye, ka dan lallankwasa bayanka da jikinka, dan wuya ka dan jujjuya shi, sai ka koma ka zauna ka ci gaba da aiki. Muna ba da wannan shawara.
To kamar wasu cututtuka ne Hausawa suke danganta shi da shi wannan sanyin kashi,
akwai rheumatism, akwai ka wani abu kamar rheumatic arthritis, shi ciwon, akwai sojojin da ke yakar cuta in ta shigo jiki dan adam, shine sai su dubi su ga cells din da tissues din jikin mutum shi kanshi, sai su dauke shi akaman cuta ne da ta shigo masa, sai su yake shi, sai su attacking na gabobin dan adam, sai su janyo mashi cuta da ciwo, sai ga suna cikin bala'in ciwo sosai da nakasa, wasu sai ga ba sa iya motsa, saki da ɗan yatsun ma sun canza yanayin yadda suke da gabobin dai haka gaskiya. To shine gaskiya abinda suka fi dangantawa da sanyin kashi.
Daga ƙarshe, wace shawara zaki bawa masu sauraron mu domin ganin cewa idan irin wannan ta same su sun garzaya sun je asibiti domin a dauki matakin da ya dace, da kuma yadda za su rika motsa jikin su domin gujewa aukuwar wani shanyewar bari na jiki ko kuma wata cuta ta gaba?
Muna da wannan matsalar mu ba ma son zuwa asibiti ko ciwon kai kake ji, ya kamata a ce ka je asibiti, yana nuna maka cewa akwai matsala a jikinka. Saboda haka dan Allah, in dai kuna da matsala a jiki, kun dai ji ko wani ciwon da ba ku san kanshi ba ko yaya, ku yi kokari ku je ku ga likita. Idan likitan ya duba ku ya gani ya ga cewa kuna da buƙatar ku je gashin kashin nan, za a turo ku gashin kashi, sai ku zo ku fara. Kuma wanda suke da lafiya gaskiya ana so sosai, har da marasa lafiya ma dai, amma dai ku ringa motsa jiki, akwai muhimmanci. Ko da su uku a sati ne, sai ku ware ku ringa yi, ba sai kun yi gudu ba, ba sai kun yi wani ba, kawai tafiya ko da a cikin gidanka ne. Zaka iya ka zagaye gidanka, ka zagaye gidanka kai wurin minti 30 ko 40 kana yi. Amma idan kana cikin yi, in ka ji wani jiri ko wani ciwo ko ka fara gani duhu-duhu ko ka ji wani ba daɗi, ka zauna, kakka ci gaba, kakka dage, ka ce sai kai dan an ce kai.
Akwai wani kamar sara da mutane suke da shi, zaki ga in suna zaune haka bobin jikin su sukan dan daddanna, su yakan yi ƙara kaskas, wasu har wuyan su su juya yayi ƙara. Wannan a likitance yana da fa'ida?
Gaskiya ba shi da fa'ida, ba mu ma fiye su gaskiya, ba mutane ma dai suna irin wannan.
Shi kashi ma yakan jawo wani cuta ne?
Eh, saboda yawan yin shi haka, kowane gaba na da properties ɗinsu. So in kana yawan mammatsa su kana yi suna wannan, wasu zaki ga suna losing properties ɗinsu, nan gaba kuma yana kawo irin sa arthritis haka. Yana gaskiya yana da dan matsala, ba dai kowa ba, amma yana yawa mutane.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin wacce muka kasance da ita a cikin shirin, wato
PT Aisha Yahaya,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya, da fatan za a yi amfani da shawarwarin da ta bamu. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashin Hausa @boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku, auni lafiya.